بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a, wanda shine yammacin 23 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 14 ga watan Afrilu shekarar miladiya ta 2023, daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab, wanda aka sani da suna dandali da kenan tudun wadan Zaria a Nigeria, inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin Ramadana. Wannan shine darasi na 23 insha Allah cikin jeregen darussa na tafsirin Suratul Qasas. A jiya mun fara fassara ayoyi uku da arama ya ja mana su, wanda zai maimaita mana insha Allah wannan karatu da ya karanta mana a jiya daga fadin Allah madaukakin sarki, qul fa'atu ulaikum lam ulaika يؤتون أجرهم مرتين. نعم، بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن إن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
نعم، أجيا من فارا فسر فدن الله مدركين سركي، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. الله ينا شي غبا دا بينا منا واتو فلالر وأنهم متاني مسمن شكين Banu Isra'ila waɗanda suka yi imani da Alƙur'ani bayan da sun yi imani da Taura, Allah ya ce za a ba su ladan su su biyu saboda haƙuri da suka yi da kuma kasancewa suna tunkuɗe mummunan aiki ta hanyar kawo kyakkyawa a madadinsa, sannan kuma suna ciyarwa daga abin da Allah ya azurta su. Sai Allah ya ci gaba da cewa wa idza sami'u al-lagwa a'radu anhu, kuma sun kasance idan suka jiyo al-lagwu wato yasasshen zance, a'radu anhu sai su kauda kai daga barinsa, wa qalu sai su ce lana a'maluna wa lakum a'malukum, su ce wa masu yin wannan maganar banza kuna da ayyukanku mu ma muna da namu, salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku, la nabtagil jahilina mu ba ma fiye ma masu wauta. Wannan ita ce aya ta 55. Allah madaukakin sarki yana ci gaba da yin bayani akan siffofinsu, yace wa idza sami'u al-lahwa a'radu anhu, wato ba sa makwabtaka da masu yin wauta da masu yin barna da shirme, ba sa zama da su. Aka ce ana nufin wato ba sa biye ma zantuttuka na ƙarya waɗanda miyagun malaman Yahudawa suka caccanza Attaura da Injila suka zuba wannan miyagun maganganun. Wasu malamai kuma suka ce wannan aya ta sauka ne akan wasu mutane cikin mushrikan Makka waɗanda suka musulunta, sai ‘yan uwansu mushrikai suka dinga cutar da su, suka dinga kawo musu wato maganganu na banza da rena musu ainihin wayau, sai suka daina cakuɗaɗɗeniya da su, suka koma gefe. Shine Allah ya saukar da wannan aya, kamar yadda Allah yake cewa cikin Furqan, wa idza marru bil lagwi marru kirama, mutanen kirki muminai sun kasance idan za su wuce ta inda ake yin shirme sai su wuce cikin mutuncin su ba tare da sun yi tarayya da masu wannan shirme ba daka malamai suke cewa wannan i'rab din kauda kai daga barna mutun ya wuce ya ki shiga cikin hayaniyar da ake yi yana cikin girmama kai da kuma sanin darajar mutun ya san darajar kanshi sai ya wuce ba tare da ya cakuɗe ɗeniya da mutane makasƙanta marasa daraja waɗanda ba su san darajar kansu ba Allah yana cewa wala man sabara wa ghafara fa inna zalika min azmil umur wanda duk yayi hakuri yayi yafiya ya kauda kai to wannan yana daga cikin muhimman abubuwa dake ba mutum mutuncin kansa Allah yace wa qalu sai su ce lana a'maluna wa lakum a'malukum ai wato ayyukan mu da muke yi da su za a yi mana sakamako kuma ayyukan ku da kuke yi da su za a yi muku sakamako wato kamar yadda yake Allah taziru waziratun wuzra ukhra kenan malam ainihin ibnu ashur yake cewa wa hadha huwa at-tawdi'u wal mutaraka abinda yake cewa wannan shine yin bankwana da janye jiki daga mabarnata masu wauta yace wa hadha min ahsani ma yujabu bihi sufaha kuma wannan shine mafi alkhairin abinda za a baiwa wawa amsa a ce mushi kai aikin ka ni ma in ci gaba da yin nawa yace fa huwa aqrabu li islahihi wannan yafi kusa da ya gyara shi ya bar wauta in kuma bai bar wautan ba wa aslamu min tazayudi safihi yafi kusa da ya sa ya tsaya da iya wauta wato idan kai mai wauta irin wannan amsar dayan abu biyu ko dai ya dawo kan cikin hayyacinsa ya daina wauta ko kuma ko da bai dawo cikin hayyacinsa ba to kai dai zai kyale ka iya wautar da zai maka kenan Allah ya ce salamun alaikum suna ce musu aminci ya tabbata a gare ku kamar yadda annabi Ibrahim yake cewa babansa salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi bayan fa shi annabi Ibrahim ya yi ma baban wa'azi ne baban ya gaya mishi mummunan magana za mu ji ta a gaba insha Allah sai ya ce mishi salamun alaika aminci ya tabbata a gare ka ya baba sa'astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafara a wurin ubangijina shi yasa Allah yake cewa wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama idan masu wauta suka yi musu magana su mutanen kirki wanda suka san abin da suke yi qalu salama sai su ce aminci aminci hadisi ya tabbata a cikin musnadul imam Ahmad ibn Hanbal da isnadi kyakkyawa daga Nu'man ibn al-Muqarrin al-Muzanni yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai wani mutum ya zo a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zazzagi wani wanda suke zaune a wajen wannan da ake ta zagin sa sai ainihin wato ya dinga cewa faja'alar rajulul masbubu yaqulu alayka assalam sai wannan da ake zagi ya dinga ce ma mai zagin aminci ya tabbata a gare ka fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce amma inna malakan bainakuma yadhubbu anka sai annabi ya ce wani mala'ika tun dazu yake tsaye tsakankaninku yana kare ka ya kai wanda ake zagi ba ka ramawa kullama shatamaka hadha duk wanda sanda wannan ya dura ma zagi qala lahu sai mala'ikan ya ce mishi bal anta wa anta ahqu bi sai mala'ikan ya ce zagin ya koma kanka ya kai mai zagi kafi cancanta da wannan zagin wa idza qala lahu idan kuma kai kace mishi alaikas salam aminci ya tabbata a gare ka qala sai mala'ikan ya ce bal anta ahqu bi sai ya ce a'a la a'a bal anta ahqu bi kai da kace aminci ya tabbata a gare shi kai ka fi cancanta da amincin kamar yadda shi ya fi cancanta da zagin da haka duk wanda aka zage shi bai rama ba Allah zai huwace mishi wani mala'ika yana rama mushi kuma yana ƙara mushi falala Al-Imam Ibn Ishaq a cikin littafin shi As-Sira ya kawo wani labari wanda yake cewa shine sanadiyan saukar da wannan aya yace wasu mutane su 20 ko sama da haka cikin kristoci mutanen ƙasa Habasha sun zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Makka suka ce an aiko su zo su ji maganar bakinsa su tattauna da shi sannan su koma su kaiwa mutanen su rahoto suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a farfajiyar Ka'aba suka zo suka zauna a kusa da shi suka mai tambayoyin da za su yi mishi ya ba su amsoshin da zai ba su sai ibn al-Idris saka yake cewa da suka zo za su tafi sai annabi ya sake kiran su yace ku dawo ku zauna watala alaihimul qur'an qur'ana sai karanta musu ayoyin alqur'ani falamma sami'ul qur'ana yace yayin da suka ji alqur'ani fadat a'yunuhum min ad-dam sai idan su ya fara tumbatsa da hawaye thumma stajabu lillahi sannan suka amsa kiran Allah wa amanu bihi suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa saddaquhu suka galgata alqur'ani duk aka gama wannan gaba daya ashe waɗannan ƴan majalisar kafirai da suke zaune a majalisar su Abu Jahal da sauransu suna nan sun sa ido suna kallon me yake faruwa da waɗannan mutanen suka tashi falamma qamu anhu da suka mike daga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi yake zaune itaradahum Abu Jahal fi nafarin min Quraysh sai Abu Jahal ya je tare gaban sa gaban su shi da wasu Quraishawa fa qalu lahum sai suka fara cewa waɗannan bakin khayyabakumullahu min rakabi Allah wadaran Allah wadaran baki irin ba'athakum man wara'akum min ahli dinikum wai kunan an aiko ku mutanen da ke bin irin addinin ku sun aiko ku tartaduna lahum ku zo ku ji musu labari ku wakilce su lita'tu bi khabarir rajuli dan ku koma ku ba su labarin wannan mutumin wai manzo Allah kinan sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal yace falan tatsuma inna majalisukum indahu hatta faraqtum dinakum ba ku tsaya iya ku zauna da shi kawai ba har sai da kuka yi raba ku da addinin wa saddaqtumuhu kuka gaskata shi fi ma qala game da abin da ya fara sai ya sake ce musu mana alamu rakban ahmaqa minkum ba mu taba sanin wasu mutane wawaye irin ku ba ba mu taba sanin wasu baki sun kai wauta irin taku ba suka gama ma waɗannan baki cin mutunci sai bakin suka ce musu salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku la nabtagil jahilina mu ba ma kula wawaye lana ma nahiqu nu'minu bihi wa lakum ma antum alaihi abinda muka yi amanna da shi shi muka damu da shi kuma abinda kuke akai to ku je ku rike abinda kuke akai a sanadiya haka ne Allah ya saukar da wannan aya cewa wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahil wa ma'ana salam fil aya wannan assalamu da aka faɗa anan a wannan aya da ire-irenta kamar wacce ta Annabi Ibrahima da yake cewa sa astaghfiru laka rabbi da ire-irensu wato shine ikhbaruhum bi salamil kuffari min adhab inji ibn ash-Shanqiti a cikin adwaul bayan yace wato kamar kai mai magana kana gaya ma waɗannan kafirai ne cewa su kwantar da hankalinsu kai ba za ka cutar da su ba wa min mujaratihim lahum bisu'i kuma kai ba za ka yi irin abin da suka yi na mugun magana ba ba za ka cutar da su ba ko ba za ka rama irin abin da suka yi ba wato kuma ana ce musu ne salimtum minna la nusafihukum wa la nu'amilukum bimithli ma tu'amiluna la kun shiga cikin aminci ba za mu muku wauta ba ko ba za mu rama irin wautar da kuke yi mana ba haka Shanqiti ya ce wannan shine ma'anan salamun alaikum da ake fara anan la nabtagil jahilina ay la nuridu tariqal jahili ba ma san irin hanyar wawaye wala nuhibbuha ba ma tsona hanyar wawaye wala natlubuha ba ma neman hanyar wawaye wala natlubu suhbatahum ba ma neman makwabtaka da wawaye kamar da malamai suka fada muqatil yake cewa wato ba ma so mu zama a ne mana kallo irin naku irin na wauta da jahilci da rashin sanin ya kamata al-imamu razi ya ce wannan aya an share hukuncinta sakamakon umarni da jihadi da aka yi amma malamai sun ce a'a ba daidai bane wannan aya hukuncinta yana nan tabbatacce umarni da jihadi bai nufin mu zama wawaye ko marasa daraja ko marasa mutunci ko wanda ba mu sallafa zin da ya kamata mu faɗa ba jihadi daban addini ne wauta daban abinda shari'a ta hani wallahu a'lam daga cikin fa'idar da zamu cancira a wannan aya shine umarni da bi asannu sannu da fadin magana mai taushi wajen kokarin bayyana gaskiya ba daidai bane dan zaka bayyana gaskiya kace baka bukatar sai ka fada cikin natsuwa ko ka fadi magana mai dadi ko ka fadi magana mai taushi jibari abinda annabi ibrahim yace wa baban shi salamun alayka bayan shi kuma baban ya riga yau annabi ibrahim iya wutar da kafiri zai iya yi me yace masa aragibun anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya yace kai ibrahim wato kai kana so ka nuna ka kana wulakanta alloli aragibun anta an alihati kaga shi in ka annabi ibrahim yace cewa ya abati ya abati ya abati shi ko bai ce ya bunayya ba bai kira shi da kira na mutuntawa ba yace mishi ya bunayya sai ya kira shi da gayan sunansa shine wauta na farko kenan sannan tsawa da yake masa aragibun anta an alihati kana so ka ci mutuncin alloli na ne la illam tantahi da rantsuwa yace ya rantse idan ibrahim bai bari ba la arjumannaka wallahi sai na jefe ka wahjurni maliya ka tabi ka ban waje kan na sake ganin ka maliyan zamani mai tsawo bana so na ganka kamar yace bana so na ƙara ganin ka iya rayuwata abin da ya faɗa mai kenan amma ibrahim ya ce mishi mene yace salamun alayka aminci ya tabbata a gare ka ma'ana ya baba duk da ni akan gaskiya nake akan tauhidi nake kira zuwa nake ga tauhidi annabi ibrahim shine sarkin duka masu kira ga tauhidi amma yace salamun alayka aminci ya tabbata a gare ka kuma ya ƙara da sa astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafara ubangijina kuma ya nema mushi bai bari ba sai da Allah ya hana saboda haka baya daga cikin lazumin kira zuwa ga gaskiya cewa sai kai wauta sai ka saki baki sai ka nuna kai baka san darajar mutane ba sai ka nuna cewa kai dan tasha ne babu lazumi a cikin su domin kira dai zuwa ga tauhidi duk wanda zai yi shi to a bayan annabi ibrahim yake ya kamata masu wa'azi mu gane wannan masu nasiha mu gane wannan masu tsoma baki a cikin addinin musulunci su gane wannan annabi ibrahim ji ba abin da yake salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi kuma wannan amsa ce akan wannan tsatsamar magana da aka gaya masa al-imam muslim ya rawaito hadisi daga aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunzau min shay'in illa shana nabi yace bi asannu shine ar-rifq bin abubuwa a hankali bin abubuwa sesa yadda ya dace babu wata harka da za a sanya bi asannu a cikin ta annabi yace face wannan abin ya kawatu yayi kyau babu kuma abin da za a cire bi asannu a ce bari a yi shi gatsai bari a yi shi ba hankali bari a yi shi cikin wauta bari a yi shi cikin rashin hankali da rashin tunani annabi yace illa shana face dukkan wannan abin sai a lalata shi kira zuwa ga tauhidi kira zuwa ga sunna kira zuwa ga gaskiya kira zuwa ga azu abu Allah duk wani abu da zaka yi mai kyau idan ka cire bi asannu a cikin sa sai ya lalace shi yasa Al-Sheikh Al-Albani Allah ya gafarta mishi Muhammad Nasiruddin yake cewa ita gaskiya a karankin kanta tana da wani nauyi yace to karka kara mutane nauyi ta fuskar rashin kyakkyawan tsari wajen ambatanta shi dan adam wato is an emotional being dan adam wato halitta ce take da infialat tana fushi tana so tana ki abu na burge ta yana bata haushi komai dan adam yana buƙatar abishi ta hanyar da zai dace da yanayinsa dan adam ba kaman dabba bane ba kaman na'ura bace ba kaman abun hawa bane yana so magana daya za a iya faɗa mai ita da salo daban-daban ya karɓi ta wannan ya wurgar da ta wancan magana daya mai ma'ana guda saran lafazinta da intonation din muryarta na iya bambanta ma'anar shi ma'anarta a wurin shi wato da wanda zaka ce mishi barka dai da wanda zaka ce mishi ranka ya dade barka dai daban wanda zaka ce ana gaishe ka baka ji dukansu faisuwa ce amma ma'anarsu daban ce reaction din mutum gare su daban ne. So haka haka wannan abubuwan suke jama'a. Haka musamman wajen fassara nasoshin Alkur'ani. Akwai nasoshin da zaka zo fassara su a gundarin yaran da kake magana da su ta yuba haka wadancan masu yaran suke fada ba. Yanzu kamar yaran Ingilishi kaga yare ne da zagi a cikin shi ya da sauki. Akwai zagi da yawa da za mutum da Turanci bai damu ba saboda Ingilishi ya dauke da kalmomin zagi da yawa. Amma yaran Hausa yana da saye yana da rufa asirin kalmomi da yawa. A Hausa ba a kiran sunan al'aura, ba a kiran sunan ababen da ake yi a bandaki, ba a kiran sunayen ababen da ake yi a cikin bedroom. Abubuwa da dama ba a faɗan sunayen su, ba a kiran sunayen sirkai, ba a kiran sunan mutuwa. Duk wannan yana cikin saye a yaren Hausa. Don mutum ya zo yana magana da yaren Hausa in ya dinga gatsai-gatsai a waɗannan kalmomin abin da yake yi ba daidai ba ne. Domin a nan al'adatu muhakkima, kamar da malamin usul fiqh suke cewa al'ada za a yi hukunci da ita. Ba daidai ba ne ka zo misali fassara kalmar wa ma sahibukum bi majnun, ka ce ai sun ce annabi ba mahaukaci ba ne misali, sai ka ce ba mai taɓin hankali ba ne. Ji ba a fa'idar da malamai suke faɗa game da a cikin wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lafazin qala ya kamata ya zama yana da shi ma damiri kamar yadda ma wadda'aka wa ma qalaka. Amma baya ga tsarin zubin kalmomin ko ayoyin sura, rashin kawo wannan kaɗin, malamai suka ce saboda kada a jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kala din, duk da Allah yana korewa ne. Kamar yadda muka faɗa a baya game da wa ma kunta bi janibil gharbi iznadaina da wa ma kunta bi janibil turi. Saboda haka jama'a, ba a sakin baki idan kana wa'azi ka ce tunda gaskiya kake faɗa ba ruwanka, duk wanda ya ga dama ya ci ko kai ya ci. Wannan ya daga cikin talbis na Iblis. Wato wani window ne Iblis ya zo ma masu wa'azi suke ganin cewa su ba ruwansu duk abin da suka ga dama za su faɗi, tare da cewa ga nasoshin Alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna umarni da abin magana mai taushi mai daɗi. Baya ga wannan hadisin da ke cikin Sahih Muslim, Allah yana cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Allah ya ce wato da rahama Allah da tausayin ubangijinka Allah ka zama mai saukin hali a cikin jama'aka. Allah ya ce da ka kasance mai ɗacin hali mai magana gatsai gatsai da duk sai a watse a baka wuce. Allah ya ce fa'afu anhu, su in sun maka wautan kai afuwa. Wastaghfir lahum, in sun yi wa saban Allah ka nema musu gafara. Washawirhum fil amri, in za ka yi wani abu ka nemi shawararsu. Duk wannan dan a nuna ana tare. Amma wauta ka yafe, ai wa Allah laifi ka nemi ya gafarta. In za ka yi wani abu ka nemi shawararsu, duk a cikin lini. Allah ya ce fa iza azamta fa tawakkal ala Allah. Da ire-iren waɗannan kaman faɗin Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanati, kai kira zuwa ga tafarkin Allah da ainihin hikima da wa'azi kyakkyawa. In za ka yi mujadala fa Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan, idan musu ya kama ka ƙara kyautata magana ka fiye da alhikima wal mau'izati hasana. Zama bayan duk waɗannan yanzu a ce musulmi ahlu sunna, wani ma ya takama yana bin manhajin salafiyya ya ce ba ruwan shi da bin salo na zance kyakkyawa wajen wa'azi, ba ruwan shi ko a ji ko kar a ji, ko a yarda ko kar a yarda, ko a mutu ko a yi rai, shi ba ruwansa. Wannan ba salon da'awar salafiyya ba ce, ba salon tafarkin magabata ba ne. Ruɗin shaitan ne ga jama'a, ruɗin shaitan ne. Allah ya jarabci wasu mutane da irin wannan tunanin. Allah ya kawo wani shaitani da zai zama jarabawa ga mutane su dinga ɗaukan abin da suke yi daidai ne. Irin abin da Allah yake cewa wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, suna tunanin suna gyara aiki alhalin kuma aikin su habitat amalu bata aiki suke. Allah ya tsare mu. A cikin littafin Al-Istiqama na Ibn Taymiyyah, Allah ya gafarta masa, a inda yake magana akan ladubba na da'awa na al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, yake cewa fala budda min hadhihi thalatha, duk wanda zai yi wa'azi, duk wanda zai kira zuwa ga hanyar gaskiya, yana buƙatar wasu abubuwa guda uku. Al-ilm, yana buƙatar ilimi, war-rifq, yana buƙatar bi a sannu-sannu, was-sabr, yana buƙatar haƙuri. Ibn Taymiyya ne yake faɗin wannan. Na san kuma duk wanda yake irin wannan wautar, yana cewa ya da Ibn Taymiyya. Ibn Taymiyya yake cewa al-ilmu qabla al-amri wan-nahyi. Kana buƙatar ka san abin da za ka yi wa'azi a kansa kafin ka fara wa'azi, kana da ilimi cikakke a kansa. War-rifqu ma'ahu, kana buƙatar bi a hankali a lokacin, a process ɗin wa'azin. Was-sabru ba'dahu, sannan kana buƙatar haƙuri da juriya na abin da zai biyo bayan ka gama wa'azi. Sannan Ibn Taymiyya, bayan da ya gama wannan, kamar al'ada shi sai ta kawo maganganun malamai a kai, har ya kai ga ya kawo maganar Al-Qadhi Abu Ya'la, wanda yake cewa la ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari illa man kana faqihan. Yace babu wanda zai iya wa'azi yayi umarni da kyakkyawa, yayi hani daga barin mummuna, sai wanda yake yana da ilimi fi ma ya'muru bihi, game da abin da yake umarni. Wa faqihan fi ma yanha 'anhu, yana da ilimi akan abin da yake cewa a bari. Rafiqan fi ma ya'muru bihi, ya zama kuma yana da taushin zance cikin umarnin. Rafiqan fi ma yanha 'anhu, ya iya taushin magana wajen abin da yake bari. Haliman fi ma ya'muru bihi, yana da haƙuri akan umarnin. Haliman fi ma yanha 'anhu, yana kuma iya juriya wajen abin da yake cewa a bari. Wato kenan maganar Abu Ya'la tana nuna cewa waɗannan guda uku ma suna da irtibai da duka, ba wai ɗaya kafin, ɗaya tare da ɗaya bayan ba, duka ma a kowane mataki kana buƙatar abubuwan guda uku. Ina fatan mun gane wannan. A ƙarshe jama'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da ya tabbata daga gare shi a cikin Muslim Imam Abu Ibn Hanbal da littafin sa Muslim yake cewa man yuhramir rifq, duk wanda Allah ya hana shi iya bin abu a hankali, wanda Allah bai azurta shi da bin abu a hankali ba, Annabi ya ce yuhramul khayra kullu, wannan an haramta mashi alkhairi gaba ɗayansa. A wata riwaya ya ce inna Allah rafiqun yuhibbur rifq, Allah mai bin abu sannu-sannu ne, yana so abu sannu-sannu. Ya ce wa yaqdi alal rifqi wa yu'ti alal rifqi ma la yu'ti alal unfi, Allah yana ba da dace ko yana ba da lada akan bi a hankali, irin ladan da baya bayarwa ko gam da katadan da baya bayarwa akan bin abu da dacin hali. Na gwana na soshin sun yi sama ɗayan misali jama'a, don mutane su gane ina aka dusa game da al'amarin wato yadda ake kira izuwa ga Allah, kira izuwa ga tauhidi. Qala ta'ala, sai Allah yake cewa innaka la tahdi man ahbabta, har ma ya karanta wannan. Allah yace innaka la tahdi man ahbabta, ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, lalle kai din nan baka iya shiryatar da wanda ka so ka shiryatar. Walakin Allah yahdi man yasha, amma shi Allah yana shiryatar da wanda ya ga dama. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, kuma shi yafi sanin su wane ne shiryayyu. Al-jama'a gabaki ɗayansu, wato Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmizi da Nasa'i da Ibn Majah da Ahmad Ibn Hanbal da ma wasunsu, su rawaito wani hadisi wanda yake za ka iya cewa hadisin mutawatiri ne a bakin mutane, wanda ta hanyar ainihin Sayyidu ɗan Musayyab daga baban shi Musayyab Ibn Hazan yake ba da labarin rasuwar Abu Talibin, wannan baffa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu, yayin da mutuwa ta halarto wa Abu Talibin, ja'ahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah ya zo, fawajada indahu Abu Jahlin wa Abdullah ibn Umayy ibn Abi Umayya ibn al-Mughira, sai Annabi ya samu wasu manyan kafirai, sai Abu Jahl da Abdullahi dan gidan Abu Umayya suna tare da wannan bawan Allah da ke gargaran mutuwa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya am, ya kai babbana, qul la ilaha illallah kalimatun ashhadu laka biha indallahi, ka faɗi kalmar shahada, ni kuma na maka alƙawar ranar alkiyama zan yi shaida gaban Allah cewa ka mutu musulmi. Fa qala lahu Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayya, ya Aba Talibin atarghabu an millati Abdul Muttalib,
sai waɗannan kafirai manya guda biyu suka yi mushi tankiya suka ce kana hauka ne zaka bar addinin iyaye ka kama na yara ka kama na ƴaƴa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita cewa ka faɗi kalmar shahada ka mutu musulmi zan lamunce maka shaida a gaban Allah cewa musulmi ne kai in yayi kamar zai fada sai waɗannan kafirai su tana mai cewa kai fa babba ne a cikin Qurayshawa in ka faɗi kalmar shahada kai abun kunya zaka ban mu ɗan bayan abun kunya ka ba addinin iyayenka ka koma na yaranka ƙarshe dai a ƙarshe yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri yace wallahi ba dan kada Qurayshawa su ta aibata ni da ƴaƴana da jikokina a dinga musu gori cewa na canza addini na a gadan mutuwa yace wallahi da ko dan ka ji dadi a bakinka da zuciyarka da na faɗa ƙarshe dai yace ni ba zan shiga addininka ba kai hakuri wannan fa yana daga cikin mutane wanda suka fi kowa taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kare shi da bashi kariya kamar yadda al-Imam Ibn Kasir yake cewa faqad ahabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ya kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana aunan lahu ya zama hannu gare shi na taimako ya taimaka mai ya kare shi yace ahabbahu hubban tabi'iyyan la hubban shar'iyyan ya kaunace shi kauna irin ta dabi'a irin da kake wa danka ko dan kaninka ko dan wanka yace ba kauna irin ta shari'a irin wanda mu musulmai muke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarshe dai haka annabi ya tashi cikin damuwa wannan dattijo ran shi ya fita sai annabi yake cewa amma wallahi na rantse da Allah la astaghfiranna laka malan unha an wallahi sai na nema maka gafara wurin Allah matukar Allah bai hana ni ba fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabal jahim Allah yace baya dacewa ga annabi da mu'minai su newa mushrikai gafara koda mushrikan nan makusanta ne na jini gare su bayan ya tabbata gare su cewa waɗannan mushrikai sun mutu a kafirci kuma ƴan wuta ne wa anzalallahu fi abi talibin qawluhu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kuma aka saukar da wannan aya bayan wacce dake cikin tauba sai aka saukar da wannan cikin qasas innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha wallahu wa huwa a'lamu bil mutadi ibn kathir yake cewa allah shi yafi sanin hikima cikakkiya da yasa ya kaddara wannan abu al-imam al-qurtubi yake cewa wannan aya ta zo ne dan ta soke wancan kudiri da annabi ya ne nema ma ainihin babbansa gafara kamar da Allah ya soke na annabi Ibrahim da yake cewa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adahu iyaha falamma tabayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a min Ibrahim yayi alƙawari ne ya nema uban shi gafara saboda yayi alƙawari da ya bayyana mai cewa uban makiyin Allah ne ya mutu a kafiri sai ya baran baran da shi waka shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan Allah ya hana shi yayi haka sannan al-Husayn ibn al-Fadl yake cewa wannan magana shi yana ganin tana da nisa a ce ayan nan da tazo a cikin tauba ta zo akan batun Abu Talib tare cewa Abu Talib ya rasu ne shekara ta 10 bayan fara wahayi shekara ta 3 kafin hijira ita kuma suratul tauba na daga cikin karshe-karshen abin da suka a Qur'ani shekara ta 9 to bai yiwa a ce ta sauka akan shi sai al-Imam al-Qurtubi kawo maganar Husayn ibn al-Fadl yake fadan wannan yace dan Abu Talib ya mutu ne a Makka sai dai in a ce ita ayat ta sauka ne daban daga baya aka samu dalili na wahayi cewa a maishe ta cikin tauba domin tauba sura ce da ta zo dan bayani akan yin baran-baran tsakanin mu'minai da mushrikai to ta dace da wannan film din sai aka maida ita can wallahu a'lam al-Imam az-Zajjaj yake cewa musulmai sun yi ijma'i gabaki daya akan cewa wannan aya ta innaka la tahdi man ahbabta ta sauka ne akan Abu Talib amma al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yace a'a ka a ce ijma'i a ce dai malaman tafsiri mafiya yawansu sun tafi akan wannan domin kuwa shi yana ganin magana wadda ba haka ba kamar wacce magana ta al-Husayn ibn al-Fadl da Allah yake cewa man ahbabta ai man ahbabta an yahtadiya wanda ka so ya shiryu Allah in bai ga dama ya shiryu ba zai shiryu ba shine mujahid yake cewa babu wani mutum cikin sahabbai da ya taba jin sa'ad da jibrilu ke aiko wa annabi ke kawo annabi wahayi sai dai a ga ya shiga cikin wani yanayi amma ba a jin muryar jibril san da yake masa amma wannan ayar kamar yadda Qurtubi ya kawo sai na Abubakarin ya ji sanda mala'ika yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ikra innaka la tahdi man ahbabta man Qurtubi yake cewa wannan ayar ita an samu sahabin da ya ji sanda aka kawo ta shine sayyidina Abubakarin Siddiq radiyallahu anhu to kamar yadda muka ambata jama'a wannan fa wannan bawan Allah da ya mutu kafiri wani mutum ne da ya taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Ibn Kathir yake fada cewa yahutuhu bi nasrihi wa yaqumu fi saffihi wa yuhibbuhu hubban shadidan hubban tabi'iyyan la shar'iyyan ya kasance yana taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsayawa a bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan manzon Allah ya zo wa'azi shi kuma sai ya zo ya tsaya ya zare takobi ya ce ka fadi duk abin da kace Allahnka ya ce a fada ko da mu ba mai imani ba tunda akwai masu son su ji ba za mu bari a hana ka fada ba yana waka yana cewa fa wallahi lan yasidu ilayka bi sayfihim hatta wasada fi turabi dafina yace wallahi waɗannan mutanen su Abu Jahal da sauran waɗanda ba su da kirki din nan yace ba wanda ise kawo kanka sai in na mutu sun zo sun nemi cewa ya ba su Muhammad sallallahu alaihi wasallama su dau mataki a kansa idan yana son mulki ne su bashi in yana son mata ne idan matan da yake so su bashi aura in yana son sarauta ne a bashi yazo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suka ce annabi yake ce mishi ya am wannan al'amarin da na kawo yace wallahi bazan janye jiki daga gare shi ba har sai dai Allah ya cika haskensa ko kuma ni na mutu kafin lokacin sai ya kira sai ya ce to dana ya ce ba gudu ba ja da baya zai ci gaba da wa'azin shi ni kuma na goyi bayan shi ko da ban yi imani ba ni ma ba gudu ba ja da baya wajen taimakon shi haka yake da shi da Abbas sun fi kowa shahara lokacin cikin masu kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin Hamza ya riga ya musulunta shi ma Abbas haka koran da aka zo za a yi bai'atul Aqaba haka ya silalo ya biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda manzo Allah ya je ya gana da wasu mutane mutanen Madina shi kadai ba yazo ya tsaya yace musu kai jama'a ku tsaya ku ji dan mu ne ba mu ki shi ba ko da yake yin addinin da ba masu amma ba mu ki shi ba kuma za mu ci gaba da kare kayan mu idan kun san ba za ku iya kare shi ba ku koma garin ku kuma mara kayan ku to haka su bin suka nuna mishi kauna kauna ta gani da fadi to Allah cikin zabin sa sai ba Abbas falalaye imani cikin kaddarawarsa da adalcinsa da hikimarsa bai bai wa Abu Talib wannan falala ba shine Abu Hurairah ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah wannan taimakon da kawunka ya dinga maka zai masa amfani a lahira manzo Allah ya yi shiru sannan yace na san kai dama saboda na san saboda jarabarka ta san ilimi zaka mu irin wannan tambaya yace Allah ya nuna min shi a cikin gidan wuta aka bani dama na ceto shi na kawo shi bakin kofar wuta sai ya zama takalmin wuta kawai aka sa mishi shine iyaka azaba shi amma iya wannan takalmin yana ta farfasa kwakwalwar shi kamar ruwa akan wuta Allah ka tsare mu daga jahannama Ibn Ashur yake cewa a wannan aya tana daga cikin ayoyin da ake ce ma wato al'amu annazilu a yace wato aya ta sauka akan wata ka'ida ko wata mas'ala kwaya daya amma sai hukuncin ta ya gani domin akwai ka'idan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi daga wannan ayar ta sauka ne akan Abu Talib amma hukuncin da ya shafi duk wani mutum da ka sani kuma ya shafi duk wani mai wa'azi mutumin da kake so ya shirya ba dole Allah ya bashi shirya ba sai wanda Allah ya zaba kai dai ka faɗa kawai abinda Allah ya daura maka kenan ka faɗa abinda Allah ya ce ka faɗa kamar Allah ya hukuncin sa sai Ibn Ashur yake cewa to wannan kuma yana nuna cewa suratul qasasi ta sauka ne ba da jimawa ba bayan rasuwar Abu Talib in ya tabbata haka kuma ya tabbata din cewa ayar akan shi ta sauka to kenan ayar ko surar ta sauka ne ba da jimawa bayan rasuwarsa yace ko kuma a ce an saukar da wannan aya a lokaci daban bayan rasuwarsa sannan kuma sai aka samu tawqifi daga Allah cewa a sanya ta a daidai wannan wajen. To hikimar sanya ta a daidai wannan wajen idan haka ne saboda ta dace da zubin zancen. Kaga an yi zance akan Yahudawa wanda suka yi kin imani, an yi zance akan Yahudawa wanda suka yi imani, an yi zance akan Quraisha wanda suka yi imani, an yi zance akan Quraishawa wanda suka yi imani. To kada wani ya ce to dan me yasa Abu Talibin bai zama cikin masu imanin ba a cikin Quraishawa? Ai ya kamata saboda taimakon da yawa Annabi ya zama yana da imani. Shine sai Allah ya cike magana da wannan cewa ai shi imanin falalan Allah ce. Shiriya Allah ne yake bayar da ita ba kai ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ubangiji ya samu dace. Wannan aya zamu ga tana da nazair, wato wasu ayoyi da suke da irin ma'anarta kamar fadin Allah madaukakin sarki cikin suratul an'am. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula. Allah yace ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah. Mutan da yake musu wa'azi inda Allah zai sako da mala'iku yadda suka ce da an sako da mala'ika, inda Allah zai sa matattu da suka je lahira suka ga gaskiyar Allah da gaskiyar lahira su dawo duniya su musu magana su ce musu wallahi musulunci da gaskiya ne mu mun je mun gani. Allah ya ce da zamu kawo musu komai na hujja a gaban su wallahi ba za su yi imani ba in Allah bai so su yi imani ba. Ku duba ga irin wannan hujjojin fa jama'a, mala'ika ya zo ya faɗa ya ce da gaske ne akwai aljanna, akwai wuta, akwai Allah, akwai al'arshi, mu ne mala'iku masu kula da kaza. Wanda suka mutu aka rufe su a kabari su taso su dawo duniya su ce ya jama'a da gaske ne duk abin da ake gaya muku a cikin Alkur'ani. Kuma Allah ya tattara duk wata hujja da za a iya kawowa a dire maka ita a gabanka. Idan wannan da aka dire mai ita a gaba Allah bai rubuta shi cikin waɗanda Allah ya so da tsira ba. Allah ya ce ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah. Subhanallah. Annabi ji Allah yake cewa wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillahi cikin surat Yunus. Babu wani rai da zai imani sai Allah ya ga dama. Haka nan Allah ya sake cewa laisa laka laisa alayka hudahum. Shiriyar su ba akan ka take ba walakin Allah ya di man yasha. Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama. Shi sa Annabi yake yawaita addu'a ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika, ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala ta'atik. Wannan musuluncin da aka haife ka a ciki wallahi maka gam daga tarkan musulunta ba iyawarka bace, ba dabarar ka bace, ba yinka bane. Ka dinga godewa Allah, ka dinga fatan Allah ya saka gama lafiya a musulmanka. Wanda ka ganshi akan kafirci ko bata ko bid'a ba wai dan ka fishi wayo bane ko ka fishi iyawa, a'a shi Allah bai mishi wannan gam daga tarɗin bane. Dan haka abinka tausaya mai ne, abinka yi mishi fatan Allah ya shirye shi. To sai wasu suka ce anan me ake nufi da alhidaya da aka ce Annabi baya shiryatawa, innaka la tahdi man ahbabta. Gashi kuma a cikin shura Allah ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, kai kana shiryatawa zuwa tafarki madaidaici. To wanne ne ba ayoyin da ba sa karu. Wannan ta farko da aka ce a cikin nan suratul qasas da Allah yake cewa innaka la tahdi man ahbabta tana nufin hidayatu tawfiqi wal intifa'i, an kore abinda kake iya yi. Wato da aka ce innaka la tahdi man ahbabta, abinda baka iya yi shine baka iya ba wani bawa da can ya yadda ya imani ba yinka bane. Kamar yadda Allah yake cewa ne wali kulli qaumin had, kowace al'umma tana da mai shiryatawarta wato mai yin wa'azi. To shine irin abin da kawai zaka iya, ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine abin da aka tabbatar a cikin fadin sa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, wato hidayatu irshadin wa wa'azin. Zaka iya yin wa'azi ka faɗi shiriya ka faɗi daidai, amma ba ka mallaki juya zukatan mutane su imani da daidai din ba. Kisa Allah yake cewa wa amma samuda fahadainahum fastahabbu al'ama ala alhuda. Kaga Allah yace mun yi musu hidaya, wato mun musu wa'azi. Shine wa innaka latahdi din, zaka iya yin wa'azi kamar da Allah yace wa amma samuda fahadainahum fastahabbu al'ama ala alhuda, suka zabi bata akan shiriya. Daka wanda aka kore shine hidayatu tawfikin, wanda aka tabbatar shine hidayatu irshadin. Ina fata mun gane wannan. Wata fa'ida kuma ila yau ita ce, ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana addu'a yana cewa Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah ka gafarta wa al'ummata, basu san abin da suke yi bane. Nan kuma gashi mun ji an ce kar ka nema musu gafara. Da Allah ya ce mushi wa ma kana annabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina, an hana su nema wa mushrikai gafara. Sai kuma aka samu annabi da haka yana addu'a yana cewa Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamu. To kenan yaya wannan? Da haka sai malamai suka ba da amsa ɗayan uku. Wasu suka ce wannan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta ne kafin saukar waccan ayar. Da ayar ta sauka sai dai nayi. To wannan yana buƙatan dalili da zai tabbatar da tarihi wajen tabbatar da nasikh wal mansukh. Amsa ta biyu, wasu suka ce wannan hanin da aka yi aka ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina, ya shafi mushrikai ne da suka mutu akan rashin imani. Amma mushrikin da ke raye cikin al'ummarka zaka yi mai addu'a kace Allah ya gafarta mai, ma'ana Allah ya shirye shi. Zaka annabi yana ma mushrikai da suke raye ne addu'a Allah ya shirye su. Mushrikan da suka riga suka mutu kuma akan shirka, to waɗannan babu addu'a akan su. Wani tace amsa ta biyu, wasu malamai suka bayar. Amsa ta uku, wasu suka ce ba haka bane, wannan addu'ar ba annabi ne ya yi ta a karankin kansa ba, a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da labari ne cewa wani annabi cikin annabawa ya yi irin wannan addu'ar. Idan ka koma cikin riwayoyin hadisin a cikin Bukhari da Muslim da Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal, zaka ga kamar riwayan Sa'al ibn Sa'ad As-Sa'idi da ya kawo cewa da riwaya Abdullahi dan Mas'ud, bari mu karanta ta, da yake cewa takallamu rajulun min al-ansari bi kalimatin fiha mawjida ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wani mutum cikin mutanen Madina ya faɗi wata kalma, wata magana wanda a cikin ta akwai rashin ladabi. Ibn Mas'udin ya fahimci wannan kalma babu ladabi a cikin ta ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace falawadittu, sai yace falam taqirra nafsi an akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Raina ya kasa natsuwa, na kasa jurewa, sai da na tashi na je cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wa na ga abin da ya faɗa a kanka, kuma gaskiya ni ban ji daɗin kalmar bane. Falawadittu an niftadaitu minha bi kulli ahlin wa malin, yace na so a ce na bada fansar dukkan dukiyata da dukkan iyalaina akan a ce an gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan magana. Da zan biya da farashi da iyalaina da dukiyata duka fiye da a ce an faɗi kalmar. Bai faɗi kalmar ba saboda yana ganin mummuna ce, saboda sabai suna da ladabi wajen faɗan magana da ruwaito ta. Shi yasa kuma ma bai faɗi waye cikin ansar ɗin ba, saboda kada wani ya ji ya fara tsinuwa. Ta yuzance ne ake yi, wani ya sabul da baka ya kuskure ya faɗi kalma ta rashin ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud da ya ji wannan kalma ta yi girma, ya kasa jurewa, hankalinsa ya tashi saboda tsananin ƙaunar da yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wancan din musulmi ne, sahabi ne, sai ya tashi sai ya tafi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya je ga manzo Allah ya ce ya manzo Allah kaji. Da ya gama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa qad azaw Musa alaihi salatu wassalam akthara min hadha fasabar, ai mabiya sun cutar da annabi Musa alaihi salam fiye da irin wannan cutarwar, kuma hakuri yayi game da makaranta a baya da suka ce annabi Musa yana da ƙaba a cikin al'aurarsa. Shine annabi Allah yake cewa ya allazina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha, cikin suratul Ahzab. Ya ku wanda kuka yi imani, kar ku zama cikin irin waɗanda suka cutar da annabi Musa, kar ku dinga faɗan magana ta cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, irin magana ta cutarwa da wasu cikin musulman Banu Isra'ila suka fara wa annabi Musa. Saboda kawai baya zuwa yayi wanka a gidan wanka, open gidan wanka wanda kowa yake, sai koma gefe yana yi. Sai suka ce ba abin da yana shugaba cikin mutane, sai saboda yana da ƙaba a jikin al'aurarsa. Sai Allah ya kaddara ya aje wandansa ko kwarjallansa akan dutse, sai dutsen ya ruga da gudu. ya dinga bin shi har sai da ya kawo shi cikin al'umma aka ga al'aurar shi babu ainihin ƙaba a jiki. Allah ya ƙaryata wannan magana. To Allah ya ce wa musulmai kada ku dinga yin irin wannan. Fa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Kisa Annabi Musa yana da fuska a wajen Allah, yana da shiga, yana da mutunci a idan Allah. Shi sa Annabi ke yawan maimaita wannan magana cewa an cutar da Annabi Musa sai ya haƙuri. Da haka ni ma kenan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haƙuri nake yi. Kamar da Allah ya umarce shi cewa wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sai Annabi ya ci gaba da cewa kamar da Ibnu Mas'ud yake ba mu labari, Annabi ya ce cewa yace azo Musa akthara min dhalika fasabar thumma akhbara anna nabiyyan kadzabahu qaumu. Sana Annabi ba mu labarin cewa akwai wani annabi wanda mutanen shi suka ƙaryata shi wa shajju suka ji masa ciwo a fuskar sa hina ja'ahum bi amri llahi, yayin da annabin ya kawo musu labarin abinda Allah ya yi masa wahayi. Fa qala, sai ya ce shi annabi kenan, wa huwa shi wannan annabin, wa huwa yamsahu dama an wajihi, yana fadi yana goge jini daga fuskar sa yana cewa Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamuna. Ya Allah ka gafarta wa al'ummata suna aikata wannan wautan ne saboda basu san gaske da zo da ita ba. To Annabi yana bada labarin ne kamar yana bada labarin wani ba kansa ba. A cikin riwayar Bukhari Sahal dan Sa'ad yake cewa kamar ga ni ina tunawa idona na tuno min ina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanda yake ba mu labarin wani annabi wanda akai kaza akai kaza sai faɗi wannan hadisi. Daga sai wasu malamai suka ce hadisin ai labarin wani annabi ne a can baya. Saboda haka babu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da roƙa wa kafiran nan gafara sai dai ya roƙa musu shiriya. Annabi ya dinga roƙa musu shiriya kamar mutanen al'ummar Daws garin sa Abu Huraira. Abu Huraira yazo yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya Rasulullah inna dausan kafarat billahi fad'ullaha alaiha. Dausu kabilan sun kafircewa Allah, ka musu mummuna addu'a ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi baya mummuna addu'a sai kawai daga ruwa yace Allahumma hadi dausan, Allahumma hadi dausan, Allahumma hadi dausan. Bai ce Allahumma Allahumma la'anhum ba, yace Allah ka shetar da su, Allah ka shetar da su. Abu Hurairah bai koma garin su ba sai dai tarar gaba ɗaya sun musulunta. To Annabi yana yi makafirai addu'a shiriya Allah ya shirye su, waɗanda yake sa ran Allah ya shirye su saboda Allah ya ƙara yawan al'ummarsa domin ƙarin falala ce gare shi. Amma baya musu addu'ar Allah ya gafarta musu. Wannan labarin wani annabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari. Wannan fasara ta uku ta fi ƙarfin hujja, da haka ita ya kamata a fita gare ta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya inda aya ta tsaye da shi, bai bambance tsakanin kafirai da suke raye da kafirai waɗanda suke ainihin sun mutu ba. In kuma ya tabbata ya musu sai a ɗauko waccan cewa a bambance tsakanin kafiran da suke raye da kafiran da suke mace. Allah Ubangiji ya sa mu dace, wallahu ta'ala a'lam. To wannan aya tana da fawa'idu da yawa waɗanda su ma za mu tattauna a kan wasu daga cikinsu, amma za mu jinkirta sai Allah ya kai mu darasi na gobe, sai mu tashi a kan magana a kan wasu fa'idodi da ke cikin wannan aya. Faɗin Allah Maɗaukin Sarki, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Abinda muka faɗa ya zama daidai ne, ya dace da abinda Allah yake so, ya dace da ma'anar magana Allah. Muna fata Allah Maɗaukin Sarki ba mu ladan tadabburi da nazari da karatu a cikin Alƙur'ani mai girma, wanda ya zama kuskure da ƙarancin ilimi da mantuwa da rashin iyawa, ya Allah ka gafarta mana, ya Allah ka share shi a cikin laifukanmu da sauran laifukan da muka yi. Muna roƙo Allah Maɗaukin Sarki ya karɓa mana ayyukan da muke a cikin wannan azumi, ayyukan ibada ita kanta azumi, da ciyarwa, da sallar dare, da karatun Alƙur'ani, da halartar majalisi na karatu, da sadaka, da sauran ayyukan da muke, Allah ya karɓa mana. Abinda muke kuma na kuskure da gazawa da sakaci da wauta, ya Allah ka gafarta mana. Ya Allah kar ka sa wannan Ramadana ya zama shine ƙarshen Ramadananmu. Idan kuma ka sa shi ne, to ya Allah ka gafarta mana, ka amsa mana ayyukanmu na alkhairi, kar ka sa mu daga cikin waɗanda za ka haramta musu ladanka. Ya Allah ka lissafa mu cikin wanda za ka ‘yanta daga cikin wanda kake ‘yantawa a kullum a wannan wata. Allah ka gafarta wa magabatanmu cikin iyaye da malamai da masoya da sauran al'umma musulmai. idan tamu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai ɗan uwa da dama da suke da bukatun su a wurin Allah madaukakin sarki Allah muna roƙonka ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah kai ka fi kowa sanin bukatun mu ga baki ɗaya mu ya Allah ka biya mana abin da yake shi ne alkhairi اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واتي اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين